Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri. A sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 13 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Babu Yakub da kanin labarai.
To Baballa, Ukraine ta faɗa a jiya Talata cewa an kashe 'yan ƙasar Rasha 52 a wani harin makamai mai linzami mai cin dogon zango da aka kai akan wani wurin zuba harsashai a kudancin Ukraine. Amurka tana ikirarin samun wata sabuwar nasara akan kungiyar IS, tana mai cewa ta bi diddigi, ta auna, ta kuma kashe ɗaya daga cikin shugabanni biyar na kungiyar ta'addancin a wani farmaki da jirgi mara matuƙi a arewa maso yammacin Siriya. Kana ga dukkan alamu bayanan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ta bakin Malam Garba Shehu, babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati, akan cewar shugaban ya zaku ya sauka mulki ya kawo cece-kuce a cikin ƙasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wani sabon rudani na neman barkewa biyo bayan zabo sanata Kashim Shattima daga jihar Borno a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya.
Idan za ka yi gwamnati a ƙasar nan, ya zama kowane bangare na addini yana da wakilci. Musulmi yana da wakilci, Kirista yana da wakilci. Ni a matsayina na musulmi yanzu, idan ka ɗauki kristoci biyu ka ce ka aje su, duk adalcinsu in ka ce su wakilce ni, ba zan ji daɗi, ba zan ga bani da wanda zai iya kare min addini na ce.
Muna tafa da ƙarin bayani. Hukumar Alhazan Najeriya ta ba da hakuri ga maniyyata waɗanda ba su sami yin aikin hajjin bana ba.
Muna taya su bakin ciki, kuma muna fatan Allah ya sa ya zama alheri a gare su da mu gabaki daya. Sannan kuma wa musulmi mun tabbatar cewa shi haji kiran Allah ne, duk wanda ya kira zai zo je yadda kaso.
Murtala Faruku Sanginna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakub Makeri. Ukraine ta faɗa a jiya Talata cewa an kashe 'yan ƙasar Rasha 52 a wani harin makamai mai linzami mai cin dogon zango wanda aka kai akan wani wurin zuba harsashai a kudancin Ukraine. Moscow ta musanta wannan ikirarin, tana mai cewa an kashe fararen hula 7. Kiev ta ce harin da aka kai a garin Novakovka da ke yankin Kherson ya zo ne bayan da Amurka ta baiwa Ukraine na'urorin harba makamai masu linzami na zamani wanda Ukraine ɗin ta ce sojojinta suna amfani da shi sosai. Bisa sakamakon sashin makaman roka da da'atilarinmu, makiyan sun yi asarar mutane 52 da na'urorin harba makamai masu linzami da motocin sulke guda 7 da wasu motoci da ma wurin zuba harsashai na garin Novakovka, in ji rundunar sojan kudancin Ukraine a cikin wata sanarwa. Yankin da Ukraine ta kai farmaki shi ne wanda Russia ta kwace bayan da ta kaddamar da mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairu, tare da damar shiga tekun Bahar Aswad, yanki mai matukar muhimmanci. Amurka tana ikirarin samun wata sabuwar nasara akan kungiyar IS, tana mai cewa ta bi diddigi, ta auna, ta kuma kashe ɗaya daga cikin shugabanni biyar na kungiyar ta'addancin a wani farmaki da jirgi mara matuƙi a arewa maso yammacin Siriya. Rundunar sojan Amurka ta bayyana sunan babban mamban na IS da Mahar al-Agal, inda ta bayyana shi a matsayin shugaban kungiyar da wani lardi a Siriya, kuma babban mai hada ainihin ISIS da kungiyoyin da ke kawance da ita a fadin duniya. A wata sanarwa a jiya Talata, shugaba Amurka Joe Biden ya yaba wa farmaki da sojojin suka kai a cikin wani muhimmin sako da ya aike musu. Amurka ta bada bayanai kaɗan game da harin da aka kai a wajen garin Jindaris na lardin Aleppo na ƙasar Siriya, wanda kuma ya jikata ɗaya daga cikin makusantan al-Agal. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga dukkan alamu bayanan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ta bakin Malam Garba Shehu, babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati, akan cewar shugaban ya zaku ya sauka mulki ya kawo cece-kuce a cikin ƙasar. Wakilin muryar Amurka a birnin Abuja Umar Faruku Musa ya tattauna da Malam Garba Shehu domin fayyace me shugaban ke nufi. Ga kuma hirar tasu.
Ai, idan aka yi waiwaye akan irin abubuwan da suka gudana a baya, wanda yake kusan duk wani shugaba da aka yi a Najeriya, sai ka ga an nemi a karkata, aka lamurki, an yi takarci. a karye tsarin mulki, a canja, kuma jiya ma suke a nuna cewa a dai ba za a haƙura abin nan ba. Duk wannan ba abin da kuke ga kasar ba. Ai sako ne yake bayarwa ga 'yan Najeriya cewa shi kan idan har Allah ya kai mu ƙarshen shekara takwas da aka bashi zaɓe, za a yi ya ɗauki mulki ya bai wa waɗanda 'yan Najeriya suka zaɓa ya mulke su. Da wata buƙata ta awa ɗaya bayan lokacin waɗanda aka bashi ya cika. Shi ne wannan ma'anar magana.
Amma dai ka yarda kamar sauran 'yan Najeriya cewa akwai wahaloli da yawan gaske da Shugaba Buhari yake fuskanta yanzu akan wannan kujerar tashi, wahalolin da ya yi ɗauki matakai daban-daban amma suna ta turjiya kuma yana ta dagewa ko?
Wannan zancen wahala da suke mulki ai abin da zaka duba daga kan mutum ana iya ɗaukan wannan darajar. Shugaban ƙasa wanda aka zaɓe shi ai yadda ka ga fadar shugaban ƙasa ne yadda ka san kurkuku take haka take a wurin sa. Daga ran da ya shiga wani wuri ya rasa ƴancin da zai ɗauki mota shi kaɗai ya gara ta a cikin garin Abuja ya je duk wanda yake so. Amma zancen wai wasu matsaloli da ƙasa take fuskanta. Akwai ƙasar da ba ta da matsala.
Za ka ƙara ba mu tabbacin hurucin da Shugaba Buhari ya yi cewar zai miƙa Najeriya fiye da yadda ya karɓe ta ta fannin cigaban tattalin arziki, zaman lafiya, bunƙasar rayuwa da dai sauransu?
Insha Allah ana kan wannan tafarki. Akwai matsaloli da aka zo aka gada zan da ya karɓi mulki yawa daga cikinsu an yi magani. Sababbin matsaloli sun taso su ma ana nan ana kai.
An jima kaɗan Babu Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kwanaki kaɗan bayan zaɓo sanata Kashim Shattima daga jihar Borno a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya yi a kakar zaɓen shekarar 2023 da za a yi na neman ɓullo da wani sabon ruɗani musamman a jihar Borno. Waɗannan 'yan takara dai addininsu ɗaya da wani ɓangare suka ce irin wannan tafiya babu adalci. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilinmu Haruna Daudo Biya ya aiko mana.
Da lamu zaɓo wanda zai wa Alhaji Bola Ahmed Tinubu takara matsayin mataimakin shugaban ƙasa da ya yi na sanata Kashim Shattima a zaɓen shekara 2023 na neman ɓullo da wata sabuwar ruɗani musamman ma a jihar Borno. Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya zaɓo sanata Kashim Shattima ne a matsayin wanda zai kasance masa mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa, wanda dukkaninsu suka kasance 'yan addini ɗaya da kuma wasu ɓangaren suka ce irin wannan tafiya babu adalci. Wasu jaridun Najeriya sun wallafa cewa kungiyar Kristo cin Najeriya suna goyon bayan yunkurin sanata Kashim Shattima, wanda kuma wannan batu ba haka yake ba, wanda har kungiyar Kristocin Najeriya suka nisanta kansu da irin wannan bayani da cewa ba gaskiya ba ne kuma ba a yi shi ba. Hakan ma ya sa kungiyar Kristocin Najeriya fitar da wata sanarwa na nuna cewa wannan batu ba gaskiya ba ne kuma ba ta yi magana da kowa ba, kar hukumar zaɓe mai zuwan. Duk da cewa gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum na ɗaya daga cikin mutanen da aka daɗe ana nuna cewa ya fito takarar mataimakin shugabancin ƙasar, wanda shi kuma ke ta nuna tsohon gwamnan jihar Borno cewa shi yake so ya zama mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasar, wanda har ba gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ƙara da cewa
so abinda na yi shekara uku din ina gani ban gama abin da nake so ba. In Allah ya bani dama ina so in tabbatar cewa wannan abubuwan da yake faruwa da wato na insurgency rashin tsaro din ya zama so cewa completely kasa ya zama lafiya, garuruwan da ba su koma duka a koma lafiya, Borno ta samu zama fiye da nada, talaka su ji daɗi, shi ne abin da yana cikin zuciyana. Ba wai in ce sama in samu wani abu ba, don saboda haka wannan abin shi ne Allah ya kaddara. Ni mu'mini ne, sauranin musulmi ne, kuma ina da imani duk abin da Allah ya kaddara zai faru. Dama ni na so ma mai gida na kuma Allah ya bashi abin da muna roƙon Allah. Mutanen Borno su tashi su roƙon Allah, Allah ya sa yaron mu ya nasara.
Sai dai wani mai lura da harkokin siyasa a Najeriya, Malam Ramudan Borno, ya nuni da cewa babu adalci a tafi ta bangare daya.
Wannan gaskiya abin da muke kallo shine akwai yi wa Kristoci abokanan zaman mu a ƙasa ɗaya, akwai yi musu rashin adalci. Bai kamata a ce mutanen nan ba su da wakilci a ƙasar nan ba, bai kamata ba. Ya kamata in za ka yi adalci ka yi wa kowa adalci, ba wai kawai ka ɗau son zuciya ko son kai ka zo ka kai abun ba. Ba daidai bane, ya kamata yanzu idan zaka yi gwamnati a kasar nan ya zama kowane bangare na addini yana da wakilci. Musulmi yana da wakilci, Kirista yana da wakilci. Ni a matsayina na musulmi yanzu, idan ka dauki kristoci biyu kace ka aje su duk adalcin su, in kace su wakilce ni, bazan ji dadi, bazan ga bani da wanda zai iya kare mun addini na a ciki. To kaga ni abin da bazan so ba, kuma bazan so a ce ni in dora wani ba. Saboda haka ya kamata al'umma Najeriya su gane su, su rika duba menene abin nan din su, domin har yanzu in kaje ka duba za ka ga wayansu har yanzu ba su yadda da wannan, a cikin su ma wasu ba su yadda da wannan abun ba, har wasu za ka ga suna zanga zanga. Sannan kuma za ka ga ita kungiyar kristoci ma ya za ka yi da kuri'ar Kirista din in ka hana su? Ai su ma 'yan Najeriya ne, kuma suna da incin su yi zaben abin, ba karamin kuskure su kai ba. Ya kamata gaskiya a tsaya kuma ai wa kowa adalci, saboda kasar ta tafi daidai.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan lamari za ta kaya zagakanin 'yan Najeriya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Talata, kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a zaurin majalisar dokokin Amurka a shekarar da ta gabata, ya yi zargin cewa tsohon shugaban kasa Donald Trump ya tayar da tarzoma ta hanyar mika goron gayyatar tashin hankali ga magoya bayansa da su zo Washington don kokarin hana tabbatar da nasarar da Joe Biden na Democrat ya yi a zaben shekarar 2020. Kwamitin ya ce sakon da Trump ya fitar da safiyar ranar 19 ga watan Disamban shekarar 2020 ta Twitter ya zo ne bayan da ya yi watsi da shawarwari da masu bashi shawara a fadar White House suka yi masa na cewa ya amince da ya faɗi zaɓe, kuma babu wata shaidar magudi da za ta iya sauya sakamakon zaɓen. A maimakon hakan, bayan wata doguwar ganawa ta ɓatanci da aka yi a fadar White House tsakanin mataimakansa da ke goyon bayan ya ci gaba da yunkurin juya sakamakon zaɓen da kuma waɗanda suka ba da shawarar amincewa da rashin nasara, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a bisa ƙididdiga ba zai yiwu ba a ce ya faɗi zaɓen shekarar 2020. Za a yi wata gagaruman zanga-zanga a DC a ranar 6 ga watan Janairu, kuma zai kasance na tashin hankali, inji Trump. Kwamitin ya nuna wasu ƙananan hotunan bidiyo daga wasu 'yan gamukashe mun Trump suna kira ga sauran mabiya bayansa da su haɗu a Washington don ƙoƙarin hana majalisa ta tabbatar da Biden ne ya lashe zaɓe. A ƙarshe, 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci gudanar da binciken gaggawa a kan rahoton da ke zargin wasu zaratan sojin Birtaniya da kashe wasu mutane da ake tsare da su da ba su da makamai a wani yanayi mai tattare da shakku yayin yaƙi da ayyukan ta'addanci a Afghanistan shekaru 10 da suka gabata. A jiya Talata, wani binciken BBC ya yi nuni da wasu sabbin takardun soja da ke zargin kashe mutane 54 ba bisa ka'ida ba a lardin Helmand da ke kudancin Afghanistan da sashen sojan sama suka aikata wani rukunin zaratan sojin Birtaniya. Zargin aikata laifukan yakin ya faru ne tsakanin shekarar 2010 da 2011 lokacin da dakarun Burtaniya suke ci gaba da yaki da 'yan ta'addan Taliban tare da kawayensu a ƙasar da ke kudancin Asiya.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Alhazan Najeriya ta ba da hakuri ga maniyyata waɗanda ba su sami yin aikin hajjin bana ba, tare da shan alwashin za ta yi bincike da hukunta waɗanda suka jawo wa alhazan jinkiri idan an tabbatar da laifi a kansu. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda da yanzu haka take birnin Makka ta yi mana nazarin wannan batu, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Wannan magana ta samo asali ne daga matsalolin da suka shafi aikin hajjin na bana, ganin cewa akwai wasu maniyyata 1,901 daga cikin alhazai 43,008 da ba a iya kwaso su zuwa ƙasa mai tsarki domin sauke faralinsu ba. Kwamishina mai kula da ma'aikata da hada-hadar kuɗi na hukumar alhazai ta ƙasa, Nura Hassan Yakasai, ya yi ƙarin haske akan wannan batun.
Wannan gaskiya ne, an samu wannan akasin, kuma wato ba mu ji daɗin haka ba, domin mun so a ce duk wanda suka biya mutum 43 din nan da aka ware mana su zo mun kawo su kasa mai sarki. To wani lokacin kana aiki da maka dan samu tangarda ta wasu abubuwa ko wajen shirye-shirye ko wasu abubuwa haka. To wannan yana daya daga cikin abin da ya faru ga kuma ban ji dadi ba. Sannan kuma muna taya su bakin ciki kuma muna fatan Allah ya sa ya zama alheri a gare su da mu gabaki daya. Sannan kuma mu as musulmi mun tabbatar cewa shi haji kiran Allah ne, duk wanda ya kira zai zo yadda kaso. Sun yi kokarin su, mun ma mun yi iyakacin namu kokarin amma ba samu damar zuwa ba.
Menene kokarin da kuka yi na tabbatar da an kwaso alhazai duka?
Yawa, daya daga ciki dai shine cewa wato da muka ga abin ya zo kurkusa ana nema a rufe shi ne, sai muka yi kokari akwai wani kamfanin jirgi da ake kira Flyers na nan Saudiya domin ya zo ya taimaka mana. Kuma sun ba mu wato alkawari sosai, hazina cha za su kawo jirage kamar guda uku wanda za su yi amfani da shi domin su kwashe su. Daga karshe kuma dai sai suka zo suka ce za su tafi hutu ne, suka sallamu ma'aikatan su. To bacin su duk ba inda mandowa ba, Ethiopian yaya ne, Saudi yaya ne, duk mun yi kokari Allah ya shina. To amma tunda Allah ya kaddaro ba yadda za a canja wannan abu.
Wani zargi da aka yi ta yayatawa a wani faifan bidiyo cewa akwai laifin waɗansu ma'aikatan hukumar da suka duka karɓan kuɗin maniyata akan wai za a sama musu jirgi na musamman da zai kwashe su zuwa ƙasa mai tsarki. Shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Zikirullahi Kunle Hassan ya ce lallai hukumar alhazai za ta yi bincike kuma ta ɗauki matakin hukunci idan an tabbatar da laifi akan kowane jami'inta.
We need to investigate, but if it is true that there were such allegations, definitely there will be sanctions. There will be invitation of the security and investigative agencies. Certainly we will.
Anan Zikirullahi ne yake bayani cewa ba aikin hukumar alhazai bane karban kuɗi a hannun maniyata. Hukumar alhazai za ta yi bincike har in ya kama ma za ta haɗa gwiwa da hukumar EFCC domin tabbatar da sahihancin wannan labarin. Zikirullahi ya ce in an tabbatar da laifi za a hukunta waɗanda abin ya shafa. A halin yanzu alhazan duniya sun kammala aikin hajjin tare da barin tantunan su na Mina zuwa garin Makka inda za su ci gaba da ibada kafin su koma ƙasashensu. Madina Dauda, mudir Amurka daga Makka a Saudi Arabia.
A gaida Hajiya Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mintoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya zaɓo Dattibaba Ahmed daga Arewa maso yamma a matsayin mai mara masa baya. To sai dai wasu na ganin da lauje cikin naɗi. A jihar Bauchi, rashin bada kujerun zuwa aikin haji ya sa wasu 'yan majalisar dokoki yunkurin tsige shugaban majalisar. Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne dai ɗan takarar shugabancin Najeriya na jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya bayyana zaɓo Dr. Dattibaba Ahmed daga jihar Kaduna da ke arewa maso yamma a matsayin mai mara masa baya a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Peter Obi dai shi ne kadai ɗan takarar shugaban ƙasa da ya fito daga yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda 'yan ƙabilar Ibo suka daɗe suna fafutukar ganin an ba su shugabanci musamman a zaben mai zuwa. To sai dai wasu masu fashin baki kan lamuran siyasa a arewacin ƙasar na ganin tana ƙasa tana dabo, musamman la'akari da yadda suke zargin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya dage kan tallata waɗannan 'yan takara a arewa. Sanannen ɗan fafutukar kare demokuraɗiyya da yaƙi da cin hanci da rashawa Mahadi Shehu na daga cikin masu wannan ra'ayi.
Shikenan Hakim Baba Ahmed da Ango Abdullahi su ne suke wakiltar arewa gaba ɗaya? Wannan ba gaskiya ba ne ba. Arewa yawa gare ta. Akwai dattawan arewa kiristoci, akwai musulmi, akwai 'yan boko, duk 'yan arewa ne, dukkan muna 'yan arewa, dukkanin muna dattawan arewa ne. In ma sun je sun yi wannan alƙawarin ba da biyan mu ba. Mutum biyu bai aran bakin mutane kusan miliyan 50 ya ci musu albasa, wannan ƙarya ce, wannan ganganci ne, wannan renin wayo ne. Obasanjo duk wanda ya san shi ba abin da ya kware shi wajen dasa fitina da dasisa ta tashin hankali. Kuma inda mutane suna da hankali, ya kamata mutanen arewa wallahi a daina rena mana wayo haka nan. Misali, in aka farka aka ce Ango Abdullahi da Hakim, suna tallar Obi. Akwai gidan Ango Abdullahi, akwai ɗansa wanda shekaran jiya nan yana cikin wanda aka sako daga wajen yan bindiga da suka sashi jirgi, suka sashi tana cikin jirgi. Ɗansa na cikin sa Sadiq Ango PDP ta tsaida shi a matsayin takara, yana ma daji saboda mutuncin wannan yaron da matsayin sa a idan mutane da karama mutane da yake. PDP Zaria ta ba shi dan takarar majalisar tarayya ba ta da hamayya ba. Daya kenan. Na biyu, akwai dan uwan Hakim cikin su daya wanda APC yake goya ma baya. Sannan yanzu an farka Hakim yana goya ma Obi baya. Saboda ko shekarun jiya ne ya ga cewa yayi zama da Obi zama na mutunci, mutane ba su fahimce shi bane ba, ya kamata a zauna da shi, mutumin kirki ne. Ita wannan sunanta Talla. To yanzu in ban da renin wayo a cikin ƴan tsirarin mutane sun mai da mutane wawaye, suna cikin Abga, suna cikin PDP, suna cikin APC, shikenan duk inda ta faɗa sha. Sannan sai a ce wannan su ne tsirarin mutane masu wakiltar arewa. Wannan ba gaskiya bane ba. Obasanjo so yake ya durmiye mutanen arewa, shi abin da yake so tunda bai samu wannan tazarce ɗinsa ba. To sai yake komi sai ya gurɓata shi. Dama sun yare yayi ma arewa mummunan gagiɗi, ya kai arewa gwiwa, yanzu yake kawo fitina a cikin ƙasa gaba ɗaya. Ba APC ɗin ba, ba PDP ba, ba Abga ba.
To sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabannin hankorin ci gaban arewa Nasura Ashir Sharif ya musanta waɗannan zarge-zarge na Mahadi Shehu.
Cewa ana zargi cewar tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya zo ya gana da Professor Ango a gidansa da yake Zaria, inda yake cewa wai a inda yake faɗi cewar bayan Obasanjo ya bar nan ya je wani gu yana gaya mutanensa cewar ya zo yana neman haɗin kan Professor Ango da Tijan Arewa. To kaga maganar da aka ce zargi, kuma maganar nan mitin ɗin da suka yi su biyu suka zauna suka haɗu suka yi mitin. Daga baya Dr. Hakim ya same su bayan sun ma gama mitin ɗinsu. Babu wanda Professor Ango ya discussin wannan maganar me suka yi da mitin da shi ban da shi Dr. Hakim. Sannan kuma a bisa dai kalaman shi Mahadi Shehu yana cewa wani waje Obasanjo ya je Abuja yake faɗar kalaman cewa ga abin da yake roƙo a gurinsu. To in mutum ya zo ya tallan ɗan takara ba laifi ba ne, amma abin da nake so in tabbatar maka shi ne abin cewar abin da ya kawo Obasanjo gurin Professor Ango kenan ma ba shi ba ne. Domin ni Professor Ango ya kira ni, ba na ƙasar ma ya ce na dawo na zo ya zauna ya gaya min duka kalaman da Obasanjo, abubuwan da Obasanjo ya zo da su da shawarin da yake bayarwa. Kuma tsakanin Professor Ango da shi Olusegun Obasanjo mutane da sun saba haɗuwa su tattauna abin da ya shafi ƙasa. Sannan bisa wannan hirar da suka yi da shi a Rise Television, inda suka ringa saka wasu hotuna, wannan hotuna wata wajen bakwai kenan da yin wannan mitin da Obasanjo da Professor Ango. Wanda abin da ya janyo wannan mitin shi ne wata jarida ce ta kawo a banga cewar shugaba Obasanjo yana cewa ya kamata a mutunta tsarin karɓa-karɓa a bawa mutanen kudu dama yanzu a ce za su kawo shugaban ƙasa. Inda muka tashi muka je har Beku ta garin su da shi Professor Ango, kuma a gabana aka wannan mitin aka gama shi. Professor Ango ya gama sai da shi babu wanda zai hana mutanen arewa takara a kowace jam'iyya. Ya ce domin me mu da kai mu muka kawo zonin, kuma kai ka amfani zonin, kuma ku mutan kudu ku ka lalata zonin a 2011 lokacin da Allah ya ji ɗansa Umar Yar'Adua ya rasu. Da President Jonathan ya ƙarasa Tino Umar Yar'Adua kamata a bar wa mutanen arewa su ƙarasa shekara huɗunsu. Amma sai da kai aka haɗa aka goyi bayan Jonathan, aka ce Jonathan ya ci gaba da shugabancin mulki, ya ci gaba da shugabancin ƙasa, kuma ya ci gaba. Ya ce to ina maganar zone. Wannan shine muhimmin abin da ya tattauna wasu.
To wasu na ganin cewa idan aka yi la'akari da dangantakar da ke tsakanin shi Dakti Baba Ahmed da kuma Hakim Baba Ahmed, wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Dattawan Arewa, watakila wannan zai iya taimaka musu samu goyon baya da kuma haɗin kan arewa domin su sami nasarar zaɓe mai zuwa.
A to da farko abin da zan shaida maka shine Dakti Baba Ahmed ba memba ne na ita ƙungiyar Dattijan Arewa ba, bai taɓa shiga wani sha'ani na ita wannan ƙungiya ba. Dan uwan shi yana cikinta, kuma shine mai magana da yawunmu a wannan lokacin. To amma abinda zaka auna anan gurin shine Dadji yayi takarar sanata, ya taba yin sanata, yayi takarar gwamna a wannan lokacin, so haka mutun ne da mallaki hankalin kansa, yana da ikon ya daukawa kansa matsayi a kowane irin al'sha'ani. Dan yana ya zama mataimaki, kowa san ma a PDP ya takarar sa ta gwamna, aka zo aka yi consensus a Kaduna, sannan ya zo ya fitar ga PDP ya shiga wannan jam'iyya. Shi ko Dr. Hakim dan uwansa da yake tare da wannan kungiya, kowa san jam'iyyar da yake dan jam'iyyar PRP ne. Kuma kowa san 2011 ma shi Dr. Hakim yana takara a jam'iyyar APC, 2015 shi kuma Dadji yana takara a jam'iyyar PDP dai. So da haka dan uwa da kani sun samu dukkan jami'a, ba wani abu ne za a kalle shi ko za a ce dole bi ra'ayin dan uwansa, kuna wannan na ganin ba ma abin da za a kalla bane.
A wata keɓantacciyar zantawa da sashen Hausa na muryar Amurka, Dadji Baba Ahmed ya ce ya karbi tayin marawa Peter Obi baya ne saboda kauna da kishin arewa da yake yi.
Ba wanda aka zalunta a Najeriya da yake dan arewa, nan arewan kuryar can yamma, kuryar can gabas, bayan Allah akwai wanda basu taba ganin gwamnati ba, wasu ma san me gwamnati ba, sai dai suna kauyukan su suna jin karar mota na wucewa. Gwamnati bata kai musu makaranta ba, ke ko ruwan sha bata kai musu ba, an je an kakkashe su a banza. Aka ce an yi mana maganin wannan annoban 2015, amma ku kanku kun ba da labarin cewa ɗan kwanaki da suka wuce ɗan wannan kungiyar sun je sun fasa gidan yari a nan Abuja. To kin ga ƙarya ne, ba ya maganin su ba. Tambayar da kika yi mun, ta yaya za mu shiga ko ina da ina, sai kika ƙara da cewa an cuci, ana cuta Ibo. Ba su aka cuta ba, mutanenmu ne, kuma wanda ya alƙawarin zai samar da zaman lafiyan nan, bai samar da zaman lafiyan ba. Wallahi inda gwamnatin nan ta dajarta arewa, ba haka za a bar jama'anmu ba. Ba sa iya zuwa gona, ba alƙawari ɗaya da aka cika musu. Aka karbi kudin barayi gwamnoni wanda ba a san ina suka yi arzikin su ba, don aka gauraya suka hau gwamnati. Yau daga Abuja zuwa Kaduna ya gagara, jirgin kasan da wata gwamnati ta yi sun zo an bombin din shi, ba a gyara ba. Wanda aka kwashe aka tafi da su, ba a fito da su ba. Za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a, idan kai yadda da jahilci da kidahumanci, to ka tsaya wai dole sai dan kabilanka.
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Halima Abdulra'uf da Abdulwahab Muhammad. Jimmy Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruku Sanyinna, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To baban da a takaice, Ukraine ta faɗa a jiya Talata cewa an kashe 'yan ƙasar Rasha 52 a wani harin makamai mai linzami mai cin dogon zango wanda aka kai akan wani wurin zuba harsashai a kudancin Ukraine. Moscow ta musanta wannan ikirarin, tana mai cewa an kashe fararen hula 7. Kiev ta ce harin da aka kai a garin Novakovka da ke yankin Kherson ya zo ne bayan da Amurka ta baiwa Ukraine na'urorin harba makamai masu linzami na zamani wanda Ukraine din ta ce sojojinta suna amfani da shi sosai. Amurka tana ikirarin samun wata sabuwar nasara akan kungiyar IS, tana mai cewa ta bi diddigi, ta auna, ta kuma kashe ɗaya daga cikin shugabanni biyar na kungiyar ta'addancin a wani farmaki da jirgi mara matuƙi a arewa maso yammacin Siriya. Rundunar sojan Amurka ta bayyana sunan babban mamban na IS da Mahar al-Agal, inda ta bayyana shi a matsayin shugaban kungiyar da wani lardi a Siriya, kuma babban mai hada ainihin ISIS da kungiyoyin da ke kawance da ita a fadin duniya. A ƙarshe, ga dukkan alamu, bayanan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ta bakin Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati, akan cewar shugaban ya zaku ya sauka mulki, ya kawo cece kuce a cikin ƙasar. Wakilin muryar Amurka a birnin Abuja Umar Faruku Musa ya tattauna da Malam Garba Shehu domin fayyace mai shugaban ke nufi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da yake na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.